labari.
Ka san maimaita zariyan sunan dadi yake ji, shi yasa yake ta maimaita. Kuma ai da bambanci da zuma zuma.
Yawa.
Kuma kaushi kaushi ko ke. Allah ya sa mu dace. Amma dukkan wannan kauna ce. Allah ya muna san ku dan Allah, kuma na san ana kuna so na dan Allah. So muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya hada mu a inwar al'arshi.
Amin.
Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ديكا يبودا قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي واندا تكين قدرا ورسا دا يسري ورسا يهدامو وانن مسلاتي مي البركة wannan gari namu mai albarka garin Kano, masallacin sautul haqq, sautus sunna afwan, wa sunnatu hiya alhaq. Tare da ƴan uwa masu albarka, iyaye da jagorori da aminai, wanda Allah shine shaida zuciyata ta yi murmushi kafin fuskata lokacin da naga ƴan uwa cikin annashuwa da walwala da shauƙin ahadu. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙauna ya markaɗa mana ita ta koma inuwa a ranar tashi alƙiyama. Allah muke roƙo ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira. Ya Allah, mu bayinka ne masu rauni, masu sakaci da wasu abubuwa na ibada waɗanda ya kamata mu kula da su. Ka san rauninmu, ka san tasgaran da yake cikin rayuwarmu. Allah, muna roƙonka ka yarda da mu, ka yarda da ayyukanmu, ka ɗaukaka darajarmu a wajenka, ka sanya mu daga cikin bayinka wanda za su dace da rahamarka da jin ƙanka. Ka azurta mu da samun ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam. Ka amintar da mu daga furgicin kiyama, ka sanya mu daga cikin bayinka wanda za su zama ma'abota kusanci zuwa gafiyayyen halitta a Jannatul Firdaus. Na hango wani yana shan ruwa da hagu, ya taimaki zuciyata ya sha da dama kamar yadda zan sha shayi na da dama.
Ba da lafiya, ya ƙara lafiya, ya canja.
Allah sa ba kanawa haka suke da
ni.
Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya TM Yola ko Foundation Charity Foundation. A wannan yini mai albarka ko wannan dare mai albarka, yau Lahadi 17 ga watan Shawwal, wanda bai gama 6 Shawwal ɗinsa ba ya sauri, gashi wata ya raba. 17 ga watan Shawwal, hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1447, wanda ya daidai da 5 ga watan hudu shekara ta 2026. Lokacin da muka yanke lokacin zuwa domin haduwa da ƴan uwa da tattaunawa akan ko kuma kulla wannan majalisi, na ji daɗi saboda zan sauke wani alƙawari tsoho wanda na dade muna tunanin yaushe za a yi sai Allah subhanahu wataala ya sa yanzu ne lokacin. To dama Hausa tana cewa alƙawari kaya ko? To dama mu wannan ba kayan bane, din kaya ka gaji da shi kenan. A'a, wannan sai dai a ce an kota ne a hadu domin a tattauna abin da zai amfani da ni a matakin farko kafin mai sauraro. A shekaran jiya a Abuja, wani baban Allah ɗannan anguwan ne, amma ban sani ba yana da kusanci da masallacin nan koko, Allah ma'alam, muka haɗu da shi sai yake cewa na ji an ce za ka yi lacca a anguwarmu. Sai na ce eh, ƙwarai da gaske. Sai ya ce Allah ya azurta mu da wani bawan Allah wanda in ana siyan makwabtaka zan sai makwabtaka da shi, abinda ya faɗa kenan Alhaji Sagir. Ya ce wannan bawan Allah in ana siyan makwabtaka da shi zan biya in ƙara matsowa kusa da shi. Wannan lafazi na bawan Allah nan wanda ake yabon bayana kuma bai faɗa din in faɗa ba, amma me yasa ya murza ko harshen shi ko labbansa suka murza waɗannan kalmomi na yabo? Din wannan a ka'idar magana ƙarshen yabo ne, ba ta buƙatar ka ce yana da kaza yana da kaza, duk abinda za ka cire kuɗi ka siya ai sai mai daraja da valo. So, wannan yasa a daidai wannan lokacin sai dai ma bawan Allah nan murna zibba kuma ta kama ni na cikina madani ne, din ƙwaƙwalwata ta hararo abubuwan da waɗannan lafuzza suka taskance na yabo da girmamawa da siffantuwa da kyawawan ɗabi'u waɗanda muke roƙo Allah ya azurta mu da siffantuwa da su. Shi kuma wannan bawa na Allah, muna roƙon Allah subhanahu wataala da shi da aminansa ire-irensa Allah ya ƙarfafe su ya ƙara musu taimako ya ƙara musu buɗi. Bayan haka jama'a, abinda za mu tattauna a kai a karatun yau darasi ne mai matuƙar mahimmanci, darasi ne wanda ake sa ran nike sa ran a matakin farko zuciyata ta ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ta sanadiyarsa, darasi ne da muke roƙon Allah ya sanya tukuicinsa shine Jannatul Firdaus da samun yardarsa. Ibada a musulunci ko kuma ka ce sirrin ibada, ibada da addu'a ko kuma sirrin ibada a addinin musulunci topic ne mai ko maudu'i ne mai tsananin faɗi wanda za ka iya cewa teku ne gabas da yamma, kudu da arewa, duk inda ka shigo to za ka yi kicibis da alkhairai mabambanta, ya danganta daga wata mahanga ne ka hangi maudu'in ko kuma topic ne. Amma dai topic ne mai albarka wanda baka shigansa ko baka tattauna akan shi ka fito haka insha Allah. Kamar yadda muka sani jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Wannan ayar aya ce da zaka iya cewa kunnuwanmu sun saba sauraron waɗannan kalmomin da ayar take ɗauke da shi, sai dai za ka iya cewa duk da sabon da kunnuwanmu suka yi da sauraron wannan ayar, har yanzu wannan ayar za ka iya kiranta da cewa ga wani abu akan matar sarki da da ido, yawwa, ma'ana wani abu ne na alkhairi da saƙonni na musamman wanda shekara 20 kana jinsu inda zaka ƙara kallon ayar bayan shekara 20 din har yanzu zaka yi ta samun wasu wani nau'i na tasirantuwa na musamman saboda dimbin albarkar da ayar take dauke da shi da dimbin sakonni da ayar ke dauke da shi da dimbin alkhairai da kalmomin ayar suke dauke da su aya ce ta kaitacciya wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun kalmomi guda shida amma babu wani bangare na rayuwarka gabas da yamma kudu da arewa inda wannan ayar ba ta shiga ba me dalili shine tana tattaunawa akan abinda aka samar da kai aka samar da ni aka samar da ke aka samar da mu saboda shi shi yasa ginin ayar yazo da wani uslubi wanda a larabcin larabci da balarabe ko wanda ya san larabci ya saurari kalmar ko jumlar ya san cewa wannan sako ne na karta kwana wanda yake tabbatar da cewa babu wata manufar da aka samar da kai domin ita sai dan ka bauta ma Allah dalili shine an samu annafi a farkon kalmar sannan sai aka samu alistithna to gaciya a ka'idar larabci duk inda aka samu korewa sai aka zo aka samu togaciya a fadatil jumlatu hasran sai jumlar ta fa'idantar da keɓancewa da tabbatar da tabbatan abinda ake magana a kan shi cewa shi kaɗai ne misali wa ma khalaqtu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ban halicci anan Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani yana cewa wa ma khalaqna as-sama'a wal arda wa ma bainahuma qulaibin wa ma khalaqnahuma da sauransu amma anan sai ya ce wa ma khalaqtu tu lafazina mufrad to wa ma khalaqtu Allah subhanahu wa ta'ala ya kore hikimar halitta da dalilin halitta sai dan abu daya sai aka ce illa al-insa wal jinna ko wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun illa shine istithna'i to gaciya ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta min to wannan kalmar ko wannan jumlar tana tabbatar da cewa hikimar halittar ita ce bauta irin wannan shine abin da ya faru a kalimatu shahada la ilaha illallah la annafi illa al-ithbat amma ithbat din sai aka kawo shi da bayan da istithna'i saboda haka babu wani da ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kadai kadai din kadai shi kadai shine al-hasr din kamar yanzu ne a Hausa misali in ce maka duk masallacin nan ba wanda ya sha iskar zazzau misali sai gwani yanzu in na faɗi wannan ai ba wani wanda zai zo ya ce mun kuma a'a da alajuwa ne ba duk masallacin nan ba wanda annabi ya shaki iska mai alfarma ta garin zazzau sai alajuwa ne sai gwani sai alarmawa ne kaga wannan korewar da ambato bayan istithna'i tana tabbatar da cewa wannan da aka ambatan shi kadai muna tare to ga wata fa'ida mu dan tsince ta kafin mu ci gaba wa ma khalaqtul jinna wal insa sai aka gabatar da aljin da ambato me yasa Allah subhanahu wataala a littafin sa mai albarka wani lokaci yakan gabatar da ambaton aljanu akan mutane wani lokaci yakan gabatar da ambaton mutane akan aljanu inda ake magana akan kangarewa da buwaya da karfi da kaza da kazawa ake gabatarwa aljani saboda yana gaba ya daren madan adam a wannan babu. Inda ake magana akan abin da ya faku yake koyuwa ba a cika ganinsa ba, wa ake ambato? Mutum ko aljani? Aljani. Rabbana arina alladhaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Basu ce arina alladhaini adallana minal insi wal jinni ba. Mun fahimta?
Na.
Babi ne dai mai fadi. To anan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insi. Duk da kangarewarsu da ƙarfinsu da buwayarsu, hikimar samar da su, su ɗin ma kafinku shi ne, ko hikimar ita ce su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. To in wanda ya fi ka kangarewa da ya fi ka ƙaba ba da nuna isa ya zube ga hikimar samar da shi, to ina ga wanda bai kai shi ba. Mun fahimta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bai samar da mu da aljanu ba, bai samar da aljanu da mutane ba sai dan su bauta masa, ko dan sai dan mu bauta masa. An ruwaito daga Ibn Abbas yake cewa illa liya'budun illa liwahidun, domin su kadaita ne. Kamar yadda aka ruwaito kuma illa liya'budun illa liya'rifun, sai dan su sanni. To in sun sanni me za a, me zai samu? Su bauta mun. In suka kadaita ni, meye suke kadaita ni da shi? Bauta. Kaga dai duka dai ana nan a babi daya. Shi yasa zaka iya samun ma'anoni guda biyu ko uku waɗanda suke da alaka da lafazi, ko suke da alaka da kalma a cikin Qur'ani ko a aya, amma babu cin karo tsakanin su. Wa inna ma ta'abud ne ƙarfafan juna suke. Misali wannan ayar da suke tare da mu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ya ambaci cewa ya samar da mu ne da aljanu dan mu bauta masa. To gashi Allah yana cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum lam ta mecece ta'lil, illar samar da mu, dalilin samar da mu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, domin a ga cewa waye zai kyautata aiki. Jarrabawa ce, domin kowa ya yi rayuwa a ga zai ci jarrabawar ko ba zai ci ba. To ai kaga a kallon farko in ka kalli ayar ba ambaci ibada ba. To amma shin akwai cin karo tsakaninta da illa liya'budun? Babu cin karo. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, meye al'amal din? Shine al'ibada. Mun fahimta? Yar kuwar waɗannan ayoyin, wata aya can suratu At-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى يا أم بتشيوا شين يا هل تسمى إذا كسيد أبن ديك سكانون سو دمني لتعلموا دومك سنتوا أن الله على كل شيء قدير. الله نيكوني بوين أكمكم أي. تو إتوان الله من أم بات إلا بتي تتعلل دليل سامر دا سمى إذا كسيد أبن ديك سكانون سو. هو to shin akwai cin karo? Babu cin karo. Dalili shine idan ka san cewa annallaha ala kulli shay'in qadir, sai me ya faru? Sai a samu liya'budun, sai ka bauta ma Allah. Shi yasa malamai suka ce daidai gwargwadon sanin bawa ga mahaliccinsa daidai gwargwadon miƙuwar ibadarsa, daidai gwargwadon sanin zuciyar bawa ga mahaliccinta daidai gwargwadon yadda zai kyautata ibadarsa ga Allah, daidai gwargwadon sanin Allah da yawan zu a cikin zuciyarka, daidai da yadda zuciyarka za ta yi hannun riga da riya. Shi yasa in ka ga riya tana shigowa cikin aikin bawa, wallahi bai gama sanin Allah ba, wallahi al'azim. Ai wato lokacin da ka tsayu a gaban Allah kake fuskantar da zuciyarka gare shi ta ina wani zai sadado har ya samu wajen zama bayan aslamta wajhaka li rabbil alamin bayan ka mika wuyarka ga mahaliccin sammai da ƙasa ba zai yiwa shi yasa sai ka gane dalilin da yasa riya take da alaka da shirka a shirkul asghar kuma shirka da daukan haƙƙin Allah a ba wani ai nau'i ne na aikin jahilci me ke tabbatar da wannan a Qur'ani qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun jahilun sai aka ambaci jahilun ashe duk wanda zai dauki haƙƙin Allah ya ba ma waninsa jahili ne wanda kuma zai dauki haƙƙin Allah ya tabbatar ma mahalicinsa shine mai ilimi shine masani shine masanin abin da ya kamata mun fahimta ibada jama'a ka samu kanka a inuwar ibadar Allah ni'ima ce babba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayina ka ji cewa kai Muhammadu kai dan ladi kana cikin waɗannan jerin gwanan bayin Allah ai Allah ya maka ni'ima wa mimma zadani sharafan wa tihan wa kittu bi ahmusi adqa thuriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya me hikima yake cewa daga cin abin da ya kara min jin daukaka jin izza jin cewa ni wani ne dukhuli tahta qawlika ya ibadi har saboda jin dadin ina tafiya sai in ji in na taka kasa kamar za a killa ni in kai sararin samaniya me dalilin sai ce dukhuli tahta qawlika ya ibadi in na tuna cewa da zarar Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina ina ciki fa yanzu da Allah ya ce ya ibadi ni dinnan jamil ina ciki fa ina ciki cikin alkhairi dumu-dumu wallahi to ai wannan ya ishe ka maqamul ubudiyya jama'a idan zuciya ta san meye maqamul ubudiyya wallahi al-azim za ta manta da duk wata damuwa ta rayuwa al-ubudiyya matakin zama bawan Allah matakin shiga cikin bayan Allah waɗanda bayan sun samu al-ubudiyyatul amma suna da kuma al-ubudiyyatul khassa al-ubudiyyatul amma kowa bawan Allah ne da mai cewa Allah uku da mai cewa ba Allah da kaza to amma sai aka samu wata nau'i ko wani nau'i na ubudiyya shine ubudiyya tabbatar da cewa kai bawa ne na Allah wanda zuciyarka ta jawu ta miƙu zuwa gare shi ka duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake siffanta bawansa annabin daraja annabi mai daraja annabi mai tsarki mai buwaya mai matsayi na musamman da wannan siffa ta bawa bawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanalladhi asra bi abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi huwa alladhi yunzilu ala abdihi wa annahu lamma qama abdullahi Abdullah Abdu Abd ba shi kadai aka ce ma haka ba in huwa illa abdun an'amna alayhi waj'alnahu mathalan li bani isra'il dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya wa dhkur ibadana ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ulil aidi wal afsar واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب تن أون ودي نعم العبد إنه أواب باب وتسبر دا أكباس سي عبد 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 دو منك قانا تشيوا درجك إيمرك تنا تبتواني تنا تامواني إدنك سنيري قر عبودية كذبي أقبان الله shi yasa mecece ma'anar ubudiyyar nan da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kana buƙatar ka san me ma'anar ubudiyya. Al'ubudiyyar nan bautar da Allah yake nufi, al'ubudiyya wacce tastalzimu al-istislama lillah, al'ubudiyya allati tujib al-inqiyada li awamirillah, al'ubudiyya allati tujibu at-ta'alluq billah, al'ubudiyya allati tastalzimu al-khudu' lillah, al'ubudiyya allati tasuquk ila ta'atillah. Duka waɗannan ma'anoni ne na ibada. Na farko a samu al-istislam lillah, miƙa wuya, total submission, ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu a samu al-inqiyadu li awamirillah, Allah ya ce ayi kaza, saboda rigar bauta tana wuyanka, kai tsaye, kai duke, kai tsunkuye, zaka ji kawai sai dai ka ji ka fara yi. Shi yasa da zarar ka ji mutum yana one leg in one leg out a babin bin umarnin Allah, to har yanzu rigar bauta bata zauna a wuyan shi ba. Su bayin Allah waɗanda suka san Allah, kar ku manta da liya'budun da muka ambata a baya, waɗanda suka san Allah suka san dalilin samar da su a bayan ƙasa, to ba sa ƙasa a gwiwa, ba sa tasgaro wajen tabbatuwa da miƙuwa ga bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Al'ubudiyya har yanzu tana nufin shiddatu ta'alluqil qalbi billah, tsananin ratayuwar ɗanfaruwar zuciyar bawa da mahaliccinta, wanda ya san Allah, wanda ya san dalilin samar da shi, wanda ya san cewa Allah shi kaɗai ya cancanta abota masa, zuciyarsa ba ta samun natsuwa, ba ta samun walwala duk sanda aka samu space tsakanin shi da Allah, duk sanda igiyar alaƙar shi da Allah ta yi sakwa-sakwa, zai ji bai da kwanciyar hankali sai ya ja ta ta tsayu daidai yadda ya kamata. Har wala yau al-ubudiyya tana nufin ta'zimullah, sanin girman Allah da ɗaukaka martabar umarninsa akan komai. Shi yasa duk lokacin da bawa ya ga cewa ga umarnin wane, ga umarnin Allah, yana gabatar da umarnin wani akan na Allah, to an samu tasgaro da deficiency a wajen babin sanin mecece ubudiyya. Har yanzu bai fahimci wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakanan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin kona daga cikin manya-manyan ma'anoni na al-ubudiyya, saboda babu yadda za a yi ka zama bawa cikakke kuma babu miƙa wuya, babu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi ba. To mu koma jigonmu, ayarmu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Daga cikin manya-manyan saƙon da wannan ayar take ɗauke da shi jama'a shi ne, idan ka zo ka rayu a wannan rayuwar sai ba ka yi aure ba, ba ka da matsala in ba ka saba ma Allah ba, saboda ba ka zo duniya kawai manufar zuwan ka dinka yi aure ba. Idan ka zo duniya sai ba ka tara kuɗi ba, ba ka da matsala. Idan ka zo duniya sai baka gina gida ba, duka duk ba waɗannan ba su ne dalilan samar da kai ba. Amma idan ka zo duniya baka bauta ma Allah ba, to mutum ya shiga uku ya lalace. Mun fahimta? Da auren, da gidan, da kasuwancin ka din kai ba Kano ne misali, da kaza da kaza naka. Dalilin su duka din su taimake ka ne wajen samar da illa liya'budun. Mun fahimta? Mu gane wannan karatun da ganewa ta sosai. Duk wani abin da zaka iya zin iya faɗowa a ƙwaƙwalwarka ko menene shi, masu taya ka ne domin su kai ka zuwa illa liya'budun. Ko me shi? To ga wannan abin da kake so, sai ya ci karo da illa li ya'budun, wanne zaka gabatar?
Illa li ya'budun.
Ashe idan kaga muna fifita wani abu daga cikin abun da zuciyar mu take so akan li ya'budun, to har yanzu ba mu gane dalilin samar da mu ba. Ina son gida misali kasaitacce kuma haka ne misali. To sai ya zamana hanyar da zan bi in samu wannan gidan karkatacciyar hanya ce, in na bi ta za a samu tasgaro a babin illa li ya'budun. So yanzu ba zan bi ta ba, saboda in na bi ta domin in samu gida kuma za a samu matsala a babin illa li ya'budun, sai in haƙura. Mun fahimta? Saboda haka mu gane wannan ɓangaren a ƙarƙashin wannan ayar cikakkiyar ganewa zai taimake mu, ko gane wannan zai taimake mu a ganewa ta musamman, ko taimako na musamman wajen mu gane hikimar samar da mu a bayan ƙasa, sannan kuma ka gane duk abin da zai ci karo da waɗannan wannan manufar, za ka iya wance kali da shi, ka ƙyale shi, saboda a kan wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka. Ibada jama'a tana da wasu turaku, tana da wasu ginshiƙai waɗanda ba yadda za a yi a same su, a sami ibada afwan idan ba a same su ba. Kuma wani babi ne mai zurfin gaske wanda idan mutum ya shiga cikinsa zai samu harshensa ya dinga ɗanɗana daɗi da garɗi kenan a wajen babin sanin Allah da kusantarsa. Waɗannan ɓangarori suna da yawa, amma bari mu ambaci biyu ko uku saboda yanayin lokaci. Abu na farko shine mahabbatullah. Mahabbatullah ginshiki ne mai tsadar gaske, mai daraja da martaba a babin ibada. San Allah, ƙaunar Allah. Bawan Allah, ka taɓa tambayanka waya matsayin san Allah yake a cikin zuciyarka? Ka tambayi kanka, ina so kowa ya makan shi wannan workshop ɗin. Ka yi tunani, ya ƙaunar Allah take a cikin zuciyarka? Kuma ana gane ƙaunar ne ta ɓangarori da yawa. Ya kake jinsa a cikin zuciyarka? Ya kake jin umarninsa? Kana jin cewa an takura maka bari ka sauke nauyi? Ya kake ji lokacin da ladan ya ce hayya ala sala, wani zai ce ga mai haɗa Allah faɗa da mutane kenan, wani haka zai faɗa, wani kuma zai ce arihna biha ya bilal, ga inda za mu samu natsuwa, ga inda za mu samu kwanciyar hankali. Wani kuma ya ƙosa har yanzu wai lokacin sallar bai yi ba, saboda yana jin zuciyarsa tana motsi, ta ƙosa ta je ta yi sujada a gaban Allah. Kai ka san irin mai wannan ƙaunar, ka san ba za ka kwatanta shi da wanda ba irin wannan ƙaunar yake mai ibadar Allah. To waɗannan suna daga cikin ma'aunai da ake auna ƙaunar Allah a cikin zuciya. Ko ka tuno sirri ko hikimar da ta sa aka ce walladina amanu ashaddu hubban lillah, walladina amanu ashaddu hubban lillah. Allah ya ce masu imani ɗan asali masu tsananin ƙaunar Allah ne, kuma sun fi kowa tsananin ƙaunar Allah da sansa. Ashe ƙaunar Allah wani babi ne da ya kamata ya zama mai faɗin gaske a cikin zuciyarka, ka samar masa da waje duk zuciyar da Allah ya taimake ta, ƙaunar Allah ta samu wajen zama a cikinta, to wannan bawa ya gama morewa wallahi. Kesa Ibn Kathir rahimahullah lokacin da yake magana akan ƙaunar Allah, lokacin da yake magana akan ibada, sai yake cewa ibada wani aiki ne da yake tabbatar da kamalu mahabbatillah ma'a kamali alkhudu'i lillah ma'a kamali alkhawfi minallah. فمن اتصف بهذه الصفات استحق أن يذكر كو أن an yusafa bi al'ubudiyya, yake cewa ibada kaiwa matuƙa ne na tsananin ƙaunar Allah, ibada kaiwa matuƙa ne na zubewar zuci ga Allah da jawuwa gare shi, ibada kaiwa matuƙa ne na tsananin tsoron Allah. Kaga anan sai ka tambayi kanka waɗannan abubuwa guda uku da Ibn Kathir ya ambata: ya tsananin ƙaunar Allah yake a cikin zuciyarka, ya tsananin zubewar zuciyarka take a gaban Allah, ya tsananin tsoron Allah yake a cikin zuciyarka. Waɗannan ɓangarori guda uku su ne suke taimakawa wajen zuciya ta ji cewa ba ta da nayi in ba ta miƙa wuya ga Allah, ta runsuna a gaban Allah, sannan ta ji tsoron Allah, ta yi abin da Allah yake so. Allah ya azurta. Ibn Taymiyyah rahimahullah ya yi bayani a kan ma'anar ibada. Maganarsa shahararriyar magana ce da yake cewa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah ko wa yardahu min al-aqwali wal af'al. Ko ibada suna ne da ya kunshi ko matattara ce da ta haɗo a duk wani abu da Allah yake so ya yadda da shi, sawa'un furici ne ko aiki ne wanda yake na cikin zuciya na baɗini kenan da aiki da ake gani na zahiri. Da wannan ne malamai suke kasa ibada zuwa ɓangarori guda huɗu, sai su ce maka ibadatun qalbiyya ko wa ibadatun badaniyya wa ibadatun qawliyya wa ibadatun maliyya. Akwai ibada ko ibadoji waɗanda suke da alaƙa da zuci. Yanzu san Allah da muka ambata ibadar zuci ce, tsoron Allah, dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da sauransu, duka waɗannan minal a'mal al-qalbiyya suna daga cikin ayyuka na zuci. Akwai ibadat badaniya, ruku'u da kake yi, sujada da kake yi, ibadat badaniya dawafi da kake yi, sa'ayi, kaga duka aiki ne na gangan jiki. Akwai ibada qauliyya ta furici, istighfari da kake yi, tasbihi da kake yi, duka waɗannan kalmomi ne da kake furici da su na ibada, wanda da su ne kake ƙara samun martaba, da su ne kake ƙara kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bil munasaba, duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya ga harshensa yana yawan istighfari da tasbihi, to alama ce da take tabbatar da cewa Allah yana son shi. To shi kuma me ya rage sai ya ƙara kusantar Allah, ya ƙara ƙaunar Allah, ya ƙara lizimtar wannan aiki na alkhairi. Ɗaya daga cikin magabata yana cewa ku lizimci istighfari da tasbihi a koda yaushe, a kan hanya kake, a kwance kake, kamar yadda Allah ya ce alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Sai a ƙarshen magana sai yake cewa ba ku san yaushe ne kofar rahama da gafara za ta buɗe ba. To wanda ya fi ƙwanƙwasawa da yawa, ya fi neman gafara, zurruf sai ya dace da wata ƙofa buɗaɗɗiya ta rahama, sai ya dace da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sa akwai wasu bayin Allah da aka sani daga cikinsu, Sheikh bin Baz rahimahullah.
Amin.
Ya siffanta da wannan siffa ta yawan istighfari, ibada qauliyya kenan, har ta kai ga in ana cin abinci, waɗanda suke cin abinci tare da shi suna jin in ya kai loma ya sa, in ya mai da hannunsa kafin ya ɗago sai ya yi istighfari. Ka gane cewa akwai bayin Allah da sun riga sun ciri tuta a babun bin Allah da yi masa biyayya, da babun ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan wannan jama'a akwai ibadat maliyya na dukiya ko sadaka da zakka da sauransu. Duka waɗannan ibadoji da makamantansu, waɗanda muka ambata da bamu ambata, da waɗanda bamu ambata ba, meye sirrinsu, ina suke so su kai ka, ko ina ake so su kai ka me ake so su samar wannan shine darasin mu gaba ɗaya duk wannan shimfiɗa ce ina ake so su kai ka me ake so su samar ana so su samar da abu ɗaya ne tal al-ittisalu billah spiritual connection da Allah wannan ita ce abinda haulaha nu dandin abinda kowa yake kokari ya samu ya za a yi igiyar alakar ka da Allah ta zama sadaddiya bata katse ba wannan shi yasa kake ruku'u shi yasa kake sujada shi yasa kake zakka shi yasa kake istighfari shi yasa kake kaza kuma daidai karfin network din da ake da shi a wannan babin daidai darajar sallarka daidai darajar tasbihinka daidai darajar sujadarka daidai darajar ruku'unka shi yasa sai mutum biyu kamar da Ibn al-Qayyim yake faɗa ɗaya zai ce astaghfirullah ɗayan ya ce astaghfirullah kalmomin iri ɗaya amma saboda connectivity saboda igiyar alaƙa da Allah A misali wanda ya ce astaghfirullah Mr. A ta sha bamban da ta Mr. B so da aka daraja tsakanin istighfarin su kamar tsakanin sama da ƙasa ne haka sallah sai kai sallah da mutum gashi sahu kafada da kafada ana cewa istau kila kana manne masa kuna mannewa da juna amma idan sallolin biyu suka yi sama darajar sallolin kama bainal mashriq wal maghrib ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u wal 'amalu as-salih daga ina salahin da nagartar take kukugowa ai ma kukugarta anan alakar take shi yasa malamai masana zuciya suke cewa duk wata alaka tana buƙatar space tana buƙatar inda za a yi ta saboda haka alakar mata da miji tana buƙatar space tana buƙatar wuri ina ne wurin cikin gida ƙarƙashin inuwar gidan aure alaka ta kasuwanci tana buƙatar kasuwa da mai kasuwa mai siya da siyarwa da sauransu to alaka da Allah fa tana buƙatar waje ina ne wajen shi yasa yake da kyau ka gane cewa idan inda ake samar da alaƙar nan ita ce zuciya ashe kana buƙatar kyakkyawar zuciya nagartacciya kenan kana buƙatar zuciya mai faɗi kamar yadda manomi yake buƙatar lafiyayyar ƙasa mai yalwa wacce zai yi noma a cikinta kuma ba yadda za a yi ka ce kai manomi mai hekta mai ƙasa ko mai gona hekta ɗaya ka ce abinda za ka noma na hekta ɗaya ya daidai da abinda manomi mai hekta goma ko ɗari zai noma ba sai daidai ba gonar da aka kula da ita aka kula da nomanta aka kula da hudanta aka yi mata barruwa da sauransu ba za ta yi daidai da gonar da aka wulakanta ta aka kyale ta aka bar ciyawa da haki ya suna mata barazana ba gonar da aka kula da ita aka sa mata taki ba za ta yi daidai da wacce ba haka ba mun fahimta to haka gonar zuciyarka take ka gane cewa ana buƙatar lafiyayyen space ana buƙatar waje lafiyayye mai yalwa sannan a kula da shi sannan sai a zo a yi shuka ina fata mun gane so idan aka yi shukan nan kuma me zai biyo baya za a kai matakin har da za a zo a yi girbi to wannan girbin shine result shine sakamako to shine al-ittisalu billah inda muke magana haka saduwar zuciyar bawa kyautatuwar alaƙar zuciya da mahalicci ibadojin nan jama'a suna da sirrori suna da sirri idan ka ɗauki alwala da kake yin ta kullum wani sirri alwala take da shi wajen kyautata alaƙar bawa da mahalicci gaka Allah gafarta malam ka zo ka zuba ruwa ka wanke hannu kana wanke hannu ko
na
wanke hannun nan me yake koyar da kai tsafta ko tsaftar ina a zahiri tsaftar hannu to idan ka shiga sallah zaka lashe hannunka ne sai sa ake buƙatar ka wanke to akwai sirri ne zurfi da ya kamata kai tunani akai sirrin shine tafin hannunka da yatsun nan ya za a yi ka wanke su daga taba haƙin da ba naka ba ya za a yi ka kare su daga taba abin da Allah ya haramta ka taba ya za a yi ka kare yatsunka daga signature akan ƙarya shine tsarkin hannu to idan an ce yanzu ka wanke hannu akan abin da zahiri ba ganin shi ake ba to ina ga tsarkake hannunka da abin da kai ka san kayi da hannun sirrin kenan ita ko ɗaya daga cikin sirrorin kenan shi yasa alwala lafazin alwudu asalin kalmar a larabci ai min alwada'a ne daga haske da tsarki da sauransu saboda haka idan aka samu wannan tsarkin to shi ne zai gangaro ya zo akwatin cikin zuciya sai a samu tsarki da tsafta to in aka same shi shi ne sai ya bayyana a fuska yaushe tarifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maftun aljanna kin mun fahimta saboda haka kowace ibada idan ka dauke ta tana da waɗannan bangarorin da zaka alaƙantar da sirrinta da abin da ke cikinta wajen samar da kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala bawan Allah bayan ka wanke hannu ai kayi kurkuren baki a alwalan ma
na
to kayi tunanin me kake kurkurewa a kurkure baki daga gulma da annamimanci a maye gurbinsu da tasbihi da istighfari ko ba haka ba
na
to gulmar da kai ta manne ta makale a sasannin haƙoranka ne koko kai ka ɗauka tsokar nama ko gurasar da ka ci da ta manne a cikin haƙoranka shi ita kake ƙoƙarin fitowa da ita a'a akwai ma'anar da tafi ma'anar gurasa a can cikin
ba da lada
ka san in ban taɓa mutanen ba ban jin daɗi mun fahimta saboda haka ka gane sirrin kurkuren bakin da ya wuce kurkure abin da yake cikin abin nan yake cikin haƙoran mun fahimta ka tsallako ka shigo ibada ta sallah duka wannan alwalar da kake yi shiri kake ma mene shiri kake ma sallah to ko mun taɓa zurfafa tunani akan tasirin ibadanmu ta alwala wajen samun nagartacciyar ibadar sallah yanzu wanda ya yi alwala da wannan tunanin sai ya shigo sallah sallah ta ni da ban yi wannan tunanin ba za ta yi ɗaya da tashi wallahi ba za ta yi to kun gane sirrin maganar Ibn al-Qayyim rahimahullah da yake cewa ibadar sallah ana samun ta ne a miƙe ko a kaikaice ko a kife tun kafin a shigo sahun sallah to waɗannan su ne asrar su ne spiritual ingredients su ne sinadarai waɗanda suke haɗuwa su ba da gardi na ibada gardi na sallah gardi na sujada gardi na tsayuwa a gaban Allah kuma wallahi al'azim babu wata ibada daga cikin ibadojin nan jama'a face tana da gardinta na musamman yanzu azumi da ka gama jiya da shekaran jiya yana da gardinsa na musamman da ya sha bamban da gardin sallah kai a sallar ma gardin ruku'u daban gardin sujada daban gardin sanda kake karanta fatiha daban arafahu man arafa wanda ya sani ya sani wani lokaci za ka yi sujada a gaban Allah saboda daɗin da za ka ji sai ta kai zuciyarka har motsi za ta yi kai har sai ta kai ga sujadar ma sai ka zo ka mata sujudu shukuri. Ya Allah gani ina sujada ba dan komai ba saboda in gode maka akan dadin da naji a zuciyata lokacin da nayi sujada da su. Wasu bayin Allah suna haka. Wallahi zuciya tana motsi. A'a. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ka taba tunani akan la tuti'hu wasjud waqtarib. Da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yakunu al'abdu li rabbihi wa huwa sajid. Ko ka gane sirrin khudu'i da tazalluli da inkisari baina yadayillah shine yake kai ka zuwa kusanci ga kusantar Allah subhanahu wata'ala. To lokacin da ka kusanci Allah ai ba gangar jikin bace tafi kusanci ga Allah, meye yafi kusantar Allah? Zuciyar. To shi yasa sai tai motsi saboda ta kusanci jalla jalaluhu. Mun fahimta?
Na'am.
Waɗannan jama'a wasu bangarori ne wallahi da ni kaina ina magana ina jin gardin maganar saboda daga zuciyata ce take fada ba harsa ba lafazin ba. Kalla la tuqihu wasjudu waqtar. Je wani bawan Allah muna tare da shi bai da lafiya, Allah ya bashi lafiya.
Amin.
Yake cewa likita ya ce da shi ba zai yi sujada ba, ba zai ma'ana sallah a zaune zai rika yi har nan da shekara daya. Babu laifi na ambace shi bawan Allah Malam Al-Qasim Al-Hawariyun, Allah ya bashi lafiya. Sai yake ce min damuwarsa yanzu ya yi shekara daya bai yi sujada, goshin shi ya taba kasa ba. Ko kun gane girman wannan maganar? Ko ka gane ni'imar da kake ciki yanzu ka samu yanzu in kana so kai sujada kawai kai sujada? Ko ka tuna cewa akwai wasu bayan Allah suna bege suna kaunar sujada kamar babu gobe? Sujada ke sujadan nan jama'a wata aljanna ce mai yabanya mai kanshi, wata iska ce mai daɗin shaka, wata iskar asuba ce wacce idan Allah ya taimaki zuciyarka ta shaka to tana samun walwala, tana samun natsuwa. Shi yasa ka yi mamakin wanda yake sujada fit ya tashi. To yaushe ka tsotsi gardin hadda za ka yi saurin tashi? Wallahi jama'a akwai waɗanda suke mantawa da kansu sanda suke sujada. Me dalili? Saboda ganawa da Allah. Akwai mutanen da sun yi sujada in suna bayan liman ne da sun ji sun ɗaga, yanda ka san yaro da ake shayar da shi an cire mai abin da yake shayar, za su ji kamar su tsandara ihu. Haba imam ya za ka taso? Wallahi haka wasu suke ji. To ka tambayi kanka sirrin karatunmu a yau, me kake ji idan kai sujada? Baka jin komai? To akwai damuwa. Wani bawan Allah kwanakin baya ya kira ni cikin damuwa a cikin Ramadan. Damuwa da kunci sosai. Ina jin ta waya ce har kamar ina fahimtar kuka yake ko kuka take. Damuwar ita ce, malam ina sallah amma ban jin gardin sallah, ina ibadoji bana jin kusanci da Allah. Idan ka kalli wannan maganar sama-sama sai ka ce kamar ya shiga uku ya lalace ko? To amma ni kuma sanda yake faɗa ko take faɗa, ni kuma sai na kyautata mata zato dan kwakwalwar kamata waiwayo ta waiwayi. Wannan alama ce da take nuna zuciyar tana da rai. Din wa mali jurhin bi mayyitin ilamu. Zuciyar da ta mutu ba za ma ta tuno wannan ba. To sai na biyu, sai ka tuno da girman matsalar kuma. Wai ina gardin rububu yake a rayuwata, ina gardin sujada, ina gardin sadaka. Sadakan nan ashe tana da gardi. Shi yasa wanda yake jin gardin sadaka ko bai da shi fa sai ya san yanda zai yi yayi. Wanda yake jin gardin sadaka baya jin cewa wannan ya dame ni. Saboda shi yanzu in rana ta fito ta fadi bai yi ba ya shiga cikin kunci kenan. Da gaske wallahi. Idan awa daya daga minti daya ta ya fara har zuwa minti 60 waɗanda suka bude wannan kasuwancin da Allah idan minti 60 suka kare bai ce astaghfirullah ba yana cikin kunci idan minti 60 ta kare bai yi sadaka ba yana cikin kunci idan minti 60 suka kare bai yi tasbihi bai yi salatin annabi sallama ba yana cikin kunci me ya dalili saboda ya gama fahimtar ma'anar illa li ya'budu saboda me saboda anan ne zuciyar take samun natsuwa da walwala akwai wani rubutu wata magana ta ibn al-qayyim rahimahullah wanda saboda muhimmancin ta na rubuto mana domin mu saurare ta mu fahimci girman wannan maudu'in da muke tattaunawa a kan shi da yadda bayin Allah masana zuciya waɗanda muke kyautata musu zaton kusanci da Allah suke fahimtar wannan maudu'i na alaƙar zuciya da ƙaunar Allah a cikin zuciya da tasirin waɗannan babubbuka wajen samar da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala Ibn al-Qayyim rahimahullah a cikin Madarijus Salikin yake cewa wannan matakin da ake magana a kan shi yace hiyal manzilatu allati yatanafasu fiha almutanafisu shine matakin da waɗanda suka waye ɗan birni suke rige-rige a kanta wa ilaiha yashkhasu al'amilun ita suke hararan sai sun kai gare ta saboda sanin kimarta wa ila ilmiha shammar sabiqun saboda ilimin wannan maudu'in wannan matsayin masu damara suke yin damara wa alaiha tatafana almuhibbun waɗanda suka san Allah anan suka ƙara da rayuwarsu wa bi ruhi nasiniha tarawaha alabidun ya shaqan iskar wannan matakin iska mai dadi a masana Allah masu bautar Allah suke numfashi anan ne suke samun hutu fa hiya qutul qulub wa ghidha'ul arwah wannan matakin na sanin Allah da kusantar Allah da jin dandanan ibadoji Ibn al-Qayyim yake cewa shine abincin zuci shine abincin kalaci da kuma abincin na al-mu'min wa qurratu al-uyun anan ne suke samun sanyin idanuwa idanuwansu da zuciyarsu sai ya ce kai ba ma haka ba bal hiya al-haya wannan ita ce rayuwa allati man urimaha fa huwa min jumlati al-amwat la hawla wala quwwata illa billah yace wannan ita ce rayuwa duk wanda aka haramta masa wannan to ya kirga kansa a cikin sahun matattu wan nuru alladhi man faqadahu fa huwa fi adh-dhulumat wannan shine hasken da duk wanda ya rasa shi to yana cikin duhu washifa'u alladhi man adimahu fa huwa min jumlati tawaffara fihi jami'u al-aqtam wata cuta ce waraka ce wacce duk wanda bai samu wannan irin wannan kala na warakar ba to duk wata cutar duniya yana tana tare da shi sai yace walladhatu allati man lam yaghfar biha fa'ishatuhu kulluha humumun wa ghumum wani gardi ne da dandano wanda bai same shi ba to rayuwarsa kullun cikin kunci da damuwa yake take sai ka gane girman wannan ɗanɗanin da ake magana na ibadojin da kake rayuwa a cikinsu. Ina sirrorin ibadojin nan a cikin rayuwarka, idan aka samar da su, to babu shakka an samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ɓangare na biyu a gurguje mai matuƙar muhimmanci, wanda yake bayyana sirrin ibadoji a cikin rayuwarmu, shi ne tsabar kwaɗayi da ƙaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadan mabayinsa waɗanda suka miƙa wuya gare shi. San Allah ya tunkuɗo ka, ko ya jagorance ka. Me zai tunkuɗa ka ka ƙara kai karsashi da himma? Shi ne kwaɗayin rahamar Allah, kwaɗayin abinda Allah ya tanadan mabayinsa. Wannan babi na raja'i babi ne mai girman gaske a babin ilimin zuciya. Ko ba komai, zuciya idan ta tuno da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata na samarwa, da aka samar da kai kuma aka yi ka a matsayin ɗan adam, sannan aka azurta ka da musulunci, aka baka ƙwaƙwalwa, aka baka lafiya, aka baka ido, aka baka harshe, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, aka samar maka da iska, aka samar maka da ruwa, aka samar maka da duk wata ni'ima ga kanan kana nutso da ninkaya a cikin tekun ni'imomin Allah subhanahu wataala. To idan ka tuno da wannan, sai ya gadar maka da wata ibada, ita ma ibadar zuci, ibadar kunyar Allah. Sai ka ji cewa wanda ya yi min wannan, sai kuma in saba masa, wanda ya yi min wannan sai ya ce kuma in bi nan sai in kauce, wanda ya yi min wannan kuma ya yi min alƙawarin cewa waɗannan ni'imomin su mun taɓi ne kafin in je in ga dahir. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله يتي وأن لسك ساموانا أبودية واتمكي مغانا أكنتا me siffar su daga cikin siffofin su qalu rabbunallahu thumma istaqamu, suka miƙo, suka tabbata akan tafarkin gaskiya. Daga cikin ta 10 da Allah zai musu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, lokacin da suka zo barin duniya, mala'ikun rahama za su dinga gangarowa suna zuwa gare su. Wata bishara za su yi musu, alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah gafarta malam, kai ne yanzu danka ya ce da kai, baba in ka dawo an jima zan faɗa maka wata magana ta musamman. Ko kuma uwar gida ko amarya iyalai dai su ce, mai gida in ka dawo daga kasuwa an jima zan faɗa maka wata magana ta musamman. Sai sarki sai ya ce, in ka dawo daga tafiya ka zo zan faɗa maka wata magana ta musamman. Sai gwamna ya ce, in ka dawo mu haɗu akwai saƙo na musamman. Sai shugaban ƙasa ya ce, in ka dawo ka zo akwai saƙo na musamman. Dukkansu lafizza ne iri ɗaya, amma kai ƙwaƙwalwarka ta bambanta maka musammancin. Ka gane musamman ɗin yaranka daban, musamman ɗin matarka daban, musamman ɗin sarki daban, musamman ɗin gwamna daban, ballantana kuma shugaban ƙasa. To walillahi almathalul a'la, tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. A ce maka, kai yau tunda ka bi Allah, ka bi manzansa, kai sallallahu alaihi wasallam, da kai da damuwa kun raba jaha, da kai da kunci babu, da kai da tagumi babu har abada. Kai ba kai kadai ba, kusantar ka ga Allah za ta yi nato, ƴaƴanka da tsatsanka su ma sai sun ci gajiya. Saboda haka wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dama ta ku ce aljanna. sai a faɗi wani statement, wata jumla, wata kalmar da tafi madara mai sanyi daɗin wucewa a makogaro. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Mahaliccin sammai da ƙasai yake cewa nahnu awliya'ukum, mu ne dama masu jibintan al'amarinku a rayuwarku ta jiya da kuka baro yanzu da inda za ku je. Wai ba kullun a addu'arka kana cewa wata wallani fi man tawallaytu, to sai Allah ya ce ya tabbatar maka gashi nahnu awliya'ukum an karba. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, aljannan nan da za a baku a cikinta komai akwai, komai kai akwai din ma akwai, babu babu. Wata rana ina tafsirin wannan ayar sai wani an guburwa dan baro da na ce komai akwai, sai ya ce alaga abu jamalan ka ce akwai ma akwai, sai na ce to akwai ma akwai. Walakum fiha ma tashahi anfusukum walakum fiha ma tadawun, duka jama'a me yasa aka samu wannan? Saboda an samu qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ko to wannan roman da kabakin rahaman da yake jiranka shine zai tsinkar da biyanka, sai ka ji cewa a duniyan nan ta rahmanu me ya cancanci ka salwantar da wannan garar da take jiranka saboda wani abin da ba dan shi aka samar da kai ba a rayuwa, saboda wata mace, saboda wani kwabo, saboda wani matsayi, saboda wani kaza, ba zai yi wallahi. Ai mutukara ba ka makalkale ma tauhidi, ka makalkale ma tafarkin gaskiya, ka makalkale ma sunna, har sai ka ji wannan busharar nahnu awliya'ukum ana karantawa a kunnanka. Wannan shine raja'i. Saboda haka ka kyautata zato ga Allah mai yi ne, mai bayarwa ne. Shi yasa a babin addu'a, ai kaga babin babi ne wanda ake shiga cikin tekun raja'i a ciki. Shi kuma tekun ya samo asali ne da yadda da cewa Allah mai yi ne kuma babu abin da ya gagare shi. Sai ka ƙara gane tasirin sanin Allah a babin addu'a. So da haka wanda ya fi ka sanin Allah zai fi ka sanin hanyoyin roƙonsa. Wanda ya fi ka sanin Allah zuciyarka, zuciyarsa za ta fita wani wanda ba shi ba sakankan cewa da cewa Allah yana da iko akan komai kuma ba abin da ya gagare shi. Mun fahimta? Wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka sanin lokaci da kalmomi da lafuzan da zai amfani da su. Mun fahimta? Duka kaga a babin raja'i kenan. Wanda ya san Allah a zuciyarsa akwai wani sirri, wanda fadin wannan sirrin ya fi tekun duniya gaba daya, shine sanin cewa Allah shi yayi min jiya, Allah shi yake min yau, kuma gobe ma shi zai min. Kamar yadda shi kadai ya cancanta a bauta masa shi kadai, to shi kadai ya cancanta in fuskantar da bukatuna zuwa gare shi. Kamar yadda babu wanda ya taya shi wajen samar da ƙasai da sammai, haka nan ba wanda zai taya shi wajen iso min da abin da ya rubuta. Mun fahimta? Sai dai Allah ya amfani da wane kai ka zama sila da sanadi. Duka ina za ka samo wannan sanin sirri babin raja'i da yake ɗamfaruwa da sanin Allah da ikonsa da mulkinsa da ƙasaitarsa da buwayarsa. Shi ya sa zuciyar bawa tana kai wani matsayi na sanin Allah a babin raja'i. Wallahi al'azim, in ka fuskanci kaza baka tuno komai in ba Allah ba. Wallahi, saboda me shi duk wani wanda zuciyarka za ta hararo, to shi ma raja'i yake da shi a babin raja'i a wajen Allah, shi ma jira yake yi. To ya za'i ka tafiyar da tunaninka akan wanda yake jiran a bashi bayan ga mabugar a gabanka, kuma Allah innan shi kuma ba appointment, babu jira, babu cewa to sai gobe sai an jima, a yanzu an rufe office an babu wannan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n. Na'am. me za ka hararo a rayuwar nan da za ka gan shi da girma sanda ka kalli sararin samaniya ka tuna cewa wanda ka daga hannu ka ce ya Allah shi ne wanda ya halitta sammai din nan dutsen nan da kake gani an kafa shi wal jibala autada yanzu wanda kake sujada kake roko shi ne fa ya kafa al jibal arrasiyat din nan kuma shi kake roko kuma shi yace maka ba abin da ya gagare shi shi yace maka jiya da ce karan jiya shi ya bayar kuma abin da yake wajen shi baya karewa har yanzu kana tunanin wane da wane babu raja'i kenan wanda asali yana gangarowa ne daga san Allah da sanin ikon Allah da sanin buwayarsa da sanin abubuwan da suke da alaka da shi har ya dire da kai a zuwa ga wannan mataki akwai wata baiwar Allah yar kasar Syria taje wata rana taje wajen likitan hakori domin ya gyara mata karfan nan da ake sawa na dan amikar da hakori sai tattarar da likitan da tijiya ce tattarar da likitan yana tare da abokinsa
na
to sai ya cire karfan domin ya gyara abin nan to tunda da tijiya ce sai ta ba sai ta buƙaci bata buƙaci wanda yake cikin wajen likita suke tare da likita ya tashi ba tace ai dukkan ku ƴaƴana ne ku zaman ku to tana zaune kafin a gama gyara karfe da abinda za a abin nan sarkar sai tace bari ta yi amfani da dama ta yi sallah tana cikin sallah sai ta ji likita da shi da abokin shi suna tattaunawa akan rayuwa suna tattaunawa akan yadda mutum yake shiga cikin kunci da yadda idan zuciyarsa tara ta yi ga Allah Allah yake kawo mata mafita shikenan da ta gama sai take cewa ya ku ƴaƴana ai ku ba ku ga komai ba a babin yadda Allah yake share ma bayinsa hawaye to ka san idan ka iya sauraro da ka ji da cijiyaye magana to tankwashe kafa kuma karka cika yawan magana din kada yawan maganan ka ya karkatar da abin da zai faɗa sai take cewa zan ba ku kissa ta wacce take cike da darasi da izina wacce take tabbatar da cewa wanda zuciyarsa ta ratayu ga Allah ya kyautata ma Allah zato to Allah baya kunyata kyakkyawan zatonsa yake cewa take cewa ina da na auri miji na Allah ya azurta mu da ƴaƴa hudu da shi bayan mun haifi ƴaƴa hudu lokacin da na kai shekara 40 da wani abu a duniya sai alaƙar mu ta zamantakewar aure ma'ana rayuwar auren mu ta fara tangal-tangal har dai a ƙarshe muka ga cewa maslaha ita ce a raba aure a rabu sai suka rabu ta ce sanda aka raba aure tsakanin mu shekarar ta 50 kaga girma ya zo sai ta ce to tana da buri guda ɗaya burinta shine Allah ya azurta ta da aikin hajji take so ta yi ta kuma ba ta da kuɗi saboda suna cikin talauci ta ce saboda talauci yaran gaba ɗaya haka mai gidanta ya karɓe su don ya kula da su din ba za ta iya riƙe su ba kaga babu kenan ana haka kullun addu'arta har ta zama slogan a bakinta ma'ana kalmar da kake furici da ita ba tare da ma ka sani ba saboda sabo يا ربي الحج يا ربي الحج يا ربي الحج كودا يوشي يا الله حج دي يا الله حج دي أما تتي دعوته بصدق وإخلاص ناروك الله دقفك da tsantsan ta roko da cewa shi ne yi ne sai ana nan wata rana bayan ta fita ta kaba sai wata kawarta ta zo mata da hoton wani dan dattijo haka dan kasar Saudiya ta ce akwai wani bawan Allah dattijo ne ya ba da sauti cewa a nemo mata mata dattijiya mai tarbiyya mai mutunci sai naga siffofin da ya fada suna gaggatuwa a kanki saboda haka ga hoton shi in kin yadda mu bada dama yazo sai ta ce ita ai ba aure kaza kaza da sauransu irin wannan maganganun na mata din sai kawarta ta ce mata wa ya sanar da ke ko ya rabbil hajj din san da kike fada ya Allah hajji kila tanan ne addu'ar za ta biyo za ta fito ana fada mata wannan saboda tsabar kaunarta da hajji sai ta ce to na yarda bayan yan kwanaki aka sanar da dattijo ya taso daga kasar Saudiya ya zo Syria saboda kun san yan Syria din suna da yar baiwa ko kun sani ba sai mun fada ba baiwar nan da kanawa suke so ka san daga cikin siffofin kanawa akwai san to a takaice dai me zai faru bawan Allah ya zo gari aka daura aure aka yi duk abin da ake bukata na cike sharuɗa na aure abin nan ya ba da sadaki so sadaki sai alkawari guda biyu sadakin da zai bayar yanzu ɗayan sadakin kuma sai ta zo Saudiya zai cike mata yawa amma shi ba kuɗi ba ne mujawharat zinare ne shikenan aka tare to lokacin da aka ta je wajensa sai ya ce mata ban faɗa miki ba gaskiya ba zan daɗe ba a garin nan gobe zan bar gari amma in na koma in Allah da ba za a daɗe ba zan shirya miki takardunki da visanki da komai ki zo Saudiya in kika zo sai a canza takardu a samar miki da ikama resident permit kenan da sauransu ta ce ba komai ta ce ba abin da ya wakana tsakaninsu ya ce a gaje yake ya kwanta ya bacci da safe suka raka shi airport da shi da ita da ɗan uwanta bawan Allah ya tafi to dama a ranar da daddare yana ce mata yana jin numfashinsa yana zizin ya ce da yake yana da asma dama ya ce amma kwana biyun nan numfashin ciwon ya tsananta numfashin yana fluctuating da yawa kaga bai da lafiya kira so a takaice bayan ya koma da wani lokaci sai babban ɗansa ya kira ta ya ce takardunki komai an gama an miki bukin ranar kaza za ki taho za mu turo miki duka abubuwan tafiyanki da visanki da sauransu ta ce madalla aka turo da abin nan ta shirya ta tafi ta je suka zo ƴaƴan mutumin suka tarbe ta suka kai ta gidan mutum ta je ta ga duniya babban gida da sauransu gidan mutunci sai ta ce ina babanku mai gidan kenan sai suka ce ai kwanansa uku kenan da rasuwa wa ta'ammadna ikhfa'ahu alayhi da gangar muka boye miki saboda bayan rasuwansa mun tambayi malamai waɗanda muka yadda da iliminsu muka ce ga shi yana da mata a Syria kaza da sauransu sai suka bada fatawar cewa ta zo gidan shi ta taka ba shi yasa ba mu sanar da ke ba sai ta ce wata hudun da ta yi ta na takaba ta ji ta kamar a kurkuku ne saboda ta zo ba ta san kowa ba gashi ta za ta rayu a inda ba wanda ta saba da shi a takaice kissa tana da tsawo amma bari in kai mu albaitul qasid inda nake so mu kai a ƙarshen al'amari bayan ta fita ta kaba sai ta kira babban ɗansa. To abinda na manta wa faɗawa a cikin addu'arta tana cewa ya Allah ka azurta ni da aikin hajji tare da mahrami na in yi hajji cikin gata. Abinda ake cewa muharrami amma mahram ne. So kaga yanzu gata a kasar Saudiya sai ta kira babban ɗansa ta ce gashi burinta kaza kaza, sai ce wani abu mai sauki ya je ya shirya mata kaza ya abin nan, ya ce kuma tare da ke za mu tafi. Kaga maharami ya samu ga aikin hajji. Suka je ta yi aikin hajji cikin gata aka gama. Bayan an gama ta dawo, fa khayyaruha bainal baqa'i bainahum wa baina an tadhhab, suka ba ta zaki za ta ci gaba da zama ne, ta ce na ai zan koma dangi cikin dangi. To babban abin da ya mallaka shine wannan kasaitaccen gidan, aka yi masa kima suka ba ta abin da yake rabanta na sumun. Sannan suka ciro sarkar zinarin da mijin ya yi alkawarin cewa zai ba ta, kaga ƴaƴa ne ɗan albarka. Suka cika ma mijin mahaifinsu burinsa, suka haɗa mata. Ta ce aka canza mata komai, ta sanya su a cikin wata jaka ta musamman, ta ƙara sanya jakar a cikin wata jaka ta musamman ta tanada, ta adana. Suka rako ta airport, ta bar Saudiya, ta zo Syria, ta dawo gida kenan. Ta ce ikon Allah liyaqdi Allahu amran kana mafula, saukar ta ke da wuya wannan jakar wallahi aka lalube ta aka sace ta. Jakar da sauran sadakinta, sauran kudinta, zinare da mai sintiri. Tana daidai wannan gabar sai ta ce ma likita mai saurare, yanzu me na tsira da shi hajjin da na roƙa. Ce to kun ga yadda Allah yake iso ma bawa, ko yake isar da alkhairi ga bawa. Ga mijin da kwana ɗaya na yi da shi kuma ba mu tare ba, ba wani abu, amma ku ga alkhairin da Allah ya kaddara mun ta sanadiyarsa. Sai ta ce to ba wannan ce, ba wannan ne ƙarshen kissa ba. Bayan wani lokaci sai babban ɗan bawan Allah da ya rasu ya kira ta a waya, yake cewa ma'aikatar da mahaifinmu yake aiki suna da wani tsari, bayan abin da za a ba wannan fansho da gratuity in sun fito, to matarsa in tana da rai akwai haƙƙinta da za a riƙa ba ta. Saboda haka wannan haƙƙinki ne, yanzu sai ta samu monthly salary, sai zamana tana da duk wata salary zai zo. Sai take ce ma yaran take ce ma likitocin, yanzu fiye da shekara goma kenan ina karɓan salari na wancan mijin nawa da ya rasu. Har yanzu duka ta sanadiyar ya rabbi Allah ka bani aikin hajji. To kun gane tasirin raja'i da alaƙar zuci idan ta ɗanfaru ga mahalicci, yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake isar da alkhairi ga bawa. To ba wannan kisar ce za ta baka sha'awa ba, ba ire-iren waɗannan labarin ba ne za su sanya maka daɗi a zuciya ba. A'a, kawai ka tuno wanda ya yi wannan yanzu yana nan, yana yi kuma gobe ma zai yi. Yanzu ɗin nan in ka ci gaba da raja'inka da kyautata alaƙa da Allah, gobe jini addu'ar da ka daɗe kana yi sai ta fito. Saboda haka a taƙaice ne jama'a, sirrin ibada, sirrin addu'o'i, sirrin sujadarka da ruku'inka da dukkansu, ya za a yi alaƙarka da Allah ta kyautatu. Idan kai dace Allah ya tarfa magarinka nono, aka samu alaƙa da Allah, to lokacin ne za ka riƙa jin garɗin ibadodi, lokacin ne idan kai ibadar za su samar da tasiri a cikin rayuwarka, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lokacin ne za a gani a cikin rayuwarka ta yau da kullum. abinda zan rufe da shi
na
a babun addu'a tunda masu shirya lecture sun riga sun ambaci addu'a a ciki din suna so a tattauna akan addu'a shine daga cikin maganin da ake ma zuciya wacce ta samu kanta a cikin masifar rashin jin ɗanɗanon ibada shine ka lizimci roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la taj'alni shaqiyan wala mahruma Allahumma la taj'alni shaqiyan wala mahruma ya Allah kada ka sanya ni a cikin tababbu ko waɗanda aka haramta musu alkhairai na ibadojinka da kusantarka kana irin wannan lafazin da makamantansu kana tuno ibadojin da kake kana bege da kaunar Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da jin waɗannan gardi da jin daɗi na ibadoji da kake yi na yau da kullum abu na biyu shine a babun addu'a in ka kalli addu'a ka kalli ibada a lokaci ɗaya to yana da kyau ka gane cewa daidai gwargwadon rinsunawar zuciyarka ga Allah daidai gwargwadon darajar addu'arka shi yasa aka ruwaito daga wasu daga cikin bayin Allah suna amfani da lafuzza na nuna ƙanƙan da kai da nuna kasawa da nuna rauni a ruwaito daga Zainul Abidin wani lokacin ya shigo Ka'aba sai ya rika cewa ya rab abi ubayduka bi finaik miskinuka bi babik faqiruka bi finaik ya Allah dan karamin bawanka a gaba gare ka ya Allah miskininka abin tausayi a gabanka ya Allah matalaucin nan mai tsananin kaunar arzikinka a gaba gare ka ya Allah ka tausaya mun fahimta so da haka ka sabar ma harshenka da yin furici da kalmomi na kankan da kai da Hausa ne ko da Turanci ko da me zaka yi misali inda Larabci ne Allahumma arham abdaka almunkasir az-zalil al-faqir ya Allah gani bawanka matalauci bawanka mai rauni ya Allah in baka karbe ni ba ina zan je ya Allah kai ne mai kaza Allah na zube a gabanka Allah ka share min hawaye Allah ka irin waɗannan lafuzza waɗanda suke tabbatar da ɗaya daga cikin ma'anoni na ibada da muka ambata a baya al-khudu kankan da kai da zubewar zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen ƙarshe daga cikin abin da yake ƙara ma ibada daraja ibadar addu'a daraja shine ka zaɓi lokacin da ka fi kusantar Allah ko zuciyarka ta fi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ka yi amfani da waɗancan lafuzza yanayi na sujada gashi an samu sujada kalla la tuqihu wasjudu waqtarib sannan kuma an samu mene a samu lafuzza daɗaɗa na yabon Allah subhanahu wa ta'ala da yi ma Allah subhanahu wa ta'ala fadanci ka samu wannan fa'idar daga hadisin ceto na abinda zai faru a filin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amtaliku fa ati tahta al-arsh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu abinda zai faru yace sai in tafi in zo gaban in zo karkashin al-arshin Allah sai yace sai in yi sujada fa yaftahu Allah alayya min mahamidihi ma lam yaftah ala ahadin min qabli sai Allah ya bude makirjina da furitina sani da ambaton wata lafuzza na yabon Allah wanda ba a taba yabon Allah da irin waɗannan yabon ba ba a taba ba wani bawa damar ya irin wannan yabon ba kage yanzu ga yabo kyakkyawa ga kankan da zuci ga kuma sujada to kai ma idan ibadarka ta addu'a ta dace da yanayi na sujada ta dace da kankan da kai da kusantar Allah subhanahu wa ta'ala sai ta ƙara martaba da daraja babu abinda yake ƙara nuna mana muhimmancin addu'a kamar halin da al'umma take ciki a kasar mu da duniya gaba daya. Da zarar ka tuna da addu'a sai ka ji ita ce take lallashin zuciyarka, ka tuna cewa wa ma kana rabbuka nasiya, Allah bai manta da kai ba, shi yasa kake roƙonsa, shi yasa kake kai kuka gare shi. Ka riƙa tuna cewa duk ƙarfin mai ƙarfi mai rauni ne idan aka kai shi ƙara ga Allah. Duk raunin mai rauni buwaye ne mai ƙarfi, mai ƙarfi ne a gaban Allah, tunda Allah yana ce ma addu'arsa wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Allah zai kalli addu'ar wanda aka zalunta ya ce na rantse da iko na da ƙafaita ta da buwayata sai na taimake ki ko ba yanzu ba. Waye faɗi wannan? Wa zai faɗi wannan? Mahaliccin sammai da ƙasa. Ashe bawan Allah, shakurin minka, an zalunce ka ne, an danne maka haƙƙi ne, an cutar da kai ne a mutuncinka da dukiyarka da iyalanka, shakurin minka, kife a sujada ka faɗa ma Allah, kife a sujada ka kai kukan bayin Allah ga mahaliccinsu. Yi ma Allah kuka akan damuwarka. Idan ba kai hawaye a gaban Allah ba, ina za ka yi? Idan ba kai baje kolin damuwarka ba akan matsalolinka, to sai a teburin mai shayi ko a majalisa ne ko a kasuwa za ka faɗi matsalolinka? Mu koyi munajati da Allah, ganawa da Allah, munajati da Allah subhanahu wa ta'ala, wata farfajiyar rahama ce da daɗi. Wani lokaci sai ka rasa ma mai yafi daɗin a biya maka buƙatunka koko ganawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun fahimta? Shi yasa bayin Allah da suka shiga wannan fagen na kusantar Allah, addu'a ta zama musu ruhi, ta zama musu abincin rayuwa, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ambata ɗazu. Saboda haka kana da buƙatu, matsaloli sun muka yawa, bawan Allah, har yanzu kai in ka kwanta bacci salamun hiya hatta matsala'il fajr, har sai ka kai asuba, ko matsaloli sun muka yawa? Kana cewa kasuwa ta yi ɗaurin minti, abubuwa ba sa ka, amma kuma sai ka kai asuba? Algafata malam, ba haka ake yi ba. Ina minti 30 kafin asuba? Har yanzu abubuwa sun miƙewa, amma walhannan ba za a dan samu minti 5 a dan yi ta ba, karfe 9, karfe 10 ka saba da yin ta kafin ka bar gida, kaga budi, kaga canji a rayuwa. Kayi wannan ibadar da sakankan cewa da miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala a gidanki ne, ko ba fita zaki ba matar aure, ki sabar ma kanki da yin wannan ibadar, kiga canji a cikin tarbiyyar ƴaƴanki, albarka ta shigo cikin abin nan gidanki, arziki ya karu. Abubuwa guda 6 suna cin manya-manyan abubuwan da suke kawo arziki, kuma dukkansu, 4 daga cikinsu ko 5 ɗinsu, dukkansu suna da alaƙa ne da ibadoji. Tuƙan tawakkulun salatun sadaqa, kamar yadda mai hikima yake cewa tuƙan tsoron Allah, tawakkulun dogaro ga Allah, salatun sallah, to a riƙa sallah a gidaje ga iyalai mata kenan, maza su rika sallolin nafila a gidaje su ga albarka. Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa, kamar yadda ka kalli yadda aka ambaci azurtawa a kusa da sallah, domin ka gane cewa akwai alaka tsakanin arziki, arzikin nan na natsuwar zuci da walwala, da arzikin kusantar Allah subhanahu wata'ala, da arzikin tsabar duka a rayuwa. Duka suna da alaka ta kai tsaye da sallah da kusantar Allah subhanahu wata'ala da ibadoji. Saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan. Kada wanda yake cediyar 'yar gurasa ya latti, ya lattin komawa domin ya ci gurasarsa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu daga abinda muka saurara. Allah ya sanya wannan kalmomi su zama na hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Allah ya dada mu, ya dada ayyukanmu. Allah, muna roƙonka ka sanya mu daga cikin zababbin bayinka. Allah, ka datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك.